إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيو قوات الصفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجمكة دوا مدينة دبو ليا دتري هدو دا أربعين دا ليا واندي دي دا ليا قوات الغوما شكرا تدبو ليو بشا ترى ميلادية ما يندمو كسابو هدوا واندم مثلا تيمي البركة masallacin Ammar bin Yasir da ke cikin unguwar Hausawar Kamfulani a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a na babban malami Sheikh Uthman Danfodio rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shi ne darasinmu na 79 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin babi na 29, babin da ke bayani akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abinci da abin sha, da kuma irin bid'o'i da mutane suka kirkira a wannan babi na cin abinci da shan abin sha. Kamar yadda muka karanta, na daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato yana ba wa mai yi masa hidima abinci. Duk lokacin da mai hidima ya kawo masa abinci, Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɗibarwa wannan bawa ko wannan mai masa hidima ɗin daga cikin abincin, wanda har ya ce idan mutum ba zai zauna tare da bawansa ko yaransa su ci abinci tare ba, to ya ɗiban masa plate ɗaya ko kuma gwargwadon abin da ainihin wato yake da akwai. Idan abincin kuma bai da yawa, adadin aƙalla ko da loma ɗaya ko loma biyu ya ba shi. Wannan yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato game da abin sha shine, wato game da abinci mutum ya ci abin da ke gabansa. Wato yana daga cikin bid'a mutum ya dinga cin gaban wani. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, in ana cin abinci ba kai kadai ba, to ka ci gabanka. Sannan yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da abin sha, idan ana shan kunu ko ana shan fura ko wani dai abu da ake sha wanda yake cikin masaki wanda ake kama kama, to idan mutum ya sha, to dama za a dinga yi, sai a ba na dama, shi ma ya sha ya ba na damansa, shi ma ya sha ya ba na damansa. Idan ludayi ne na farko ya sha sai na damansa sai ya kama, shi ma ya sha sai na damansa ya kama, shi ma ya sha sai na damansa ya kama, har a dinga zagayawa a haka. Yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kada a dinga numfashi a cikin abin sha. Idan mutum yana shan ruwa ko yana shan ainihin wato wani lemo ko wani abin sha, to kada ya dinga numfarfashi a cikin kwalba ko a cikin mazubin ruwan ko mazubin lemon. Yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kurkure baki bayan mutum ya sha nono. Idan abin da mutum ya sha nono ne, to an so mutum ya zamanto ya kurkure bakinsa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha nono kuma ya kurkura baki, yace saboda yana da maiƙo. Yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama rashin kishingida lokacin cin abinci. Kada mutum ya nuna ƙasaita da ji da isa wajen cin abinci ki shingibe na cin abinci sannan akwai yuwar ma mutum ya kware in yi irin wannan zaman da haka bid'a ne mutum ya ci abinci a kishingibe kamar yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la akulu muttaki'an yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abinci da abin sha a rufe kwanuka idan lokacin cin abincin bai ba an zuba to a rufe kwanan ko kuma an ci akwai ragowa a rufe kwanan haka abin sha shi wa a rufe yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya dinga shan wani abu da yake so ya sha kai tsaye daga cikin kwalba ko daga mazubin ya zamanto ya zuba a kofi sannan ya dinga sha wannan an so ne shi ma mutum ya zamanto ya yi haka wannan yana daga cikin abinda muka karanta game da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da ainihin wato abinci da abin sha da kuma mun taba wani daga cikin bid'o'i din wanda malam ce yana daga cikin bid'a cin abinci na musamman ga mutum wato mutum ya zamanto a gida yana da abinci shi kadai ake warewa a bashi abinci ko a yi masa abincin sa daban shi kadai saboda kawai shi ne saboda kasaita ba wai saboda yana da wata larura da baya son wani abinci ko an hana shi cin wani abinci ba a'a lafiyar sa kalau kawai shi dan shi mai gida ne a zuba a dafa masa abinci mai rai da lafiya iya nasa ne wannan ragowar mutanen gida su kuma su hada a sauran ko kuma ya zama an ware wa mutum wani kwano na musamman ko kofi na musamman da nufin girman kai da ji da isa da ganin cewa shi ba za a hada shi da wani su dinga sharing da kwano daya ko kofi daya ba wannan bid'a ne kamar yadda muka karanta a ainihin wato satin da ya wuce قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك الأكل بالملائك وغيرها وهو بدعة مكروهة شيخ عثمان دنفودي يقول دغا cikin bid'o'i a abin da ya shafi cin abinci shine al-akal mutum ya kisa yan yatsu wajen cin abinci ya ci abinci bil mala'iki da tokali shiwa Usman dambodi ya ce cin abinci da tokali bid'a wa gairiha da wani tokali kamar pork an fahimta kaga shi ne wa gairi hajjar ya ce wannan bid'a ce a bar kyama mutum ya zo cin abinci maimakon ya sa yan yatsu sai kawai a ganshi ya sa tokali ko kuma ya sa ainihin wato pork wato madakal ya zo cikin littafin madakal amma malamai sun yi maganganu a nan kamar yadda doktor mansur yake cewa wala ara anna al-islam yubihu al-akal wala wa ana ara anna al-islam yubihu al-akal bil mala'ik biduni karaha malam anan yake cewa doktor yake cewa ni ina ganin musulunci ya halatta cin abinci da tokali babu wani karhanci an bayyana domin addinin musulunci ba kidahumun addini bane ba bu gidajen addini bane yana karbar yanayin yazo da haka addini ne na wayewa addini ne na yan birni da haka cin abinci da ainihin wato tokali wannan yana daga cikin abin da yake da alaka da al'ada wanda ita kuma al'ada tana ciccanzawa tana tafiya tare da zamani wani zamani in yazo sai ga kuma al'adar mutane kaza ne wani lokaci kuma sai ga wannan al'ada ta zama tsohuwar al'ada ko tsohon yayi ko kauyanci sai kuma ayi sabuwa to saboda haka cin abinci da tokali wannan ne yana daga cikin babin al'ada ita kuma al'ada ba a tsaye take guri guda ba a'a yanayi in yazo da wata sabuwa sai a bar wancan a dauki wannan da haka cin abinci da tokali babu wani bid'anci a ciki babu karhanci an bayyanta da haka kar mutum ya ji Sheikh Usman Danfodi ya faɗi wannan ya ce to bi kenan ba zai sake cin abinci da tokali ba da haka shi sa malin yayi wannan tsokacin ya ce akwai hadisin ainihin wato Imam Muslim wanda ya rubuce cikin kitabul fada'il wato hadisin Aisha Allah ya kara masa yadda inda tace manzo Allah ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum manzo Allah ya ce ku ne kuka fi ne sanin al'amuran dunyakum inda abu ya shafi duniya ko ga sanin harkar duniya da aka cin abinci da tokali me yake sa a ci abinci da cin abinci da tokali saboda an gano cin abinci da tokali akwai sauƙaƙawa akwai rashin bata hannu akwai kaza akwai kaza to wannan Allah yake so ku ci ku ka fini sanin duniya ku da aka kenan dukkan al'amura irin waɗannan ba sa daga cikin waɗanda za a ce bid'a ta shiga cikin su ko karhanci ya shiga ciki da aka dan an ci abinci da tokali babu laifi wallahu ta'ala a'lam وفي المدخل يذكر كل كتاب مدخل لابن الحاج وينبغي له ان لا ياكل بهذه الملائكه ya kamata ga musulmi in zai ci abinci to kada ya ci abinci da irin waɗannan cokula da ake yayi wala bi gairi ha ko waninta wa zalika abinda yasa aka hana cin abinci da cokali li falafati awjuhin saboda wasu fuskoki guda uku ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin mukhalafatu salaf bi zalika cin abinci da cokali ya saba wa magabata game da cin abinci magabata ba a samu suna cin abinci da cokali ba to kaga anan sai mu ce la Allah ba samu cokali ba zamanin su ina da cokali ya zo a zamanin su za a iya ruwaito a cin abinci da shi tunda abu ne wanda ya shafi al'ada ya shafi ainihin al'adun mutane ila a wancan lokacin baya cikin al'adun su su yi wani tunani ko su kirkiro cokali da aka yi cokali a lokacin babu shi da aka dan an ce magabata ba su ci abinci da cokali ba baya nuna an saba musu la Allah a lokacin babu yanzu kuma akwai wasani abu na biyu annahu yudkhilu zalika fi fihi yace abin da yasa kuma wai karhancin na biyu saboda mutum yana shigar da cokalin cikin bakin sa kuma ya rudu ila ta'am sannan kuma ya mai da shi cikin abinci tunda in mutum ya zo ya dauki cokalin sai ya zuba ya tura shi gaba daya baki ya janye abincin sannan ya sake fito da shi kaga da yawun bakin sa da sauran su kuma ya sake dannawa cikin ainihin wato baki ya Usman dan fodi ya ce Ibn al-Hajj ce wannan akwai wani nau'i na kafanta mutum ya zama to ya zuba ya sa cokalin a bakin sa gaba daya ya fito da shi kuma ya sake dannawa cikin abinci ya kuma dakkowa ya kuma dannawa cikin bakin sa la'alla kama kama cike ma ba mutum ɗaya bane ke cin abinci kana kallo dan uwanka ya ɗebo ya ci ko cokali da shinkafa ya wawura a cikin bakin sa ya zuke sannan ya aje ma kai ma ka tafa an fahimta shi sa yake je yake cewa wannan yana daga cikin abin da yasa aka ce bid'a ne saboda akwai wani nau'i ma na kazanta cin abinci da cokali amma in mutum ji kadai yake cewa ba yawun sa bane wa qad taqaddama illatul man'i kuma illar hana hakan ya riga ya gabata a baya a can baya in kun tuna mun yi bayani akan an hana mutum ya zo cin abinci ya dinga danna in ya tsusa gaba daya bayan ya tura in ya tsu kuma ya fito da shi kuma dannawa cikin abinci to kaga irin wannan illar cokali an bayyana illar da ta sa aka hana mutum ya tura in ya tsusa gaba daya ya fito kuma ya sake mayarwa cikin abinci la Allah abincin to ne mai niyya ka sa hannu a bakinka in ya tsinka sun shiga da yawunka da kuma ka sake mayarwa cikin abinci kuma kila ba kai kadai kake cin abincin ba in ka samu mutumin da yake kula da yanayin cin abincinka yake da kankani sai ga ya kyamata abinci to haka shi ma cokali yana da irin wannan illar kamar yanda ainin Ibn al-Hajj ya faɗa wa salis na uku yace anna fihi ya fihi nau'un min ar-rafahiya sannan wato akwai wani nau'i na duniyanci da jin dadi da nuna morewa da jin dadi a cikin cin abinci da cokali wato akwai tawadu da nuna cewa kai duniya ba komai bane cin abinci da yan yatsunka ka sa yan yatsunka kan dinga ɗiba kana ci amma ɗiba da cokali fihi nau'un min ar-rafahiya akwai wani nau'i na ragadul ayi wato morewa cikin rayuwa da san a ji dadi a cikin cin abinci da cokali akwai wani nau'i na irin wannan Allahumma illa an yakuna lahu udhrun mala yace sai dai fa Allahumma in mutum yana da wani hanzari ila hannunsa ya kone ko yana da ciwo ba zai iya yiwuwa ya sa hannun ba da haka aka ba shi cokali yake ci da shi fa arbabul a'zari su fa dukkan ko da yaushe ma abota uzuri lahum hukmun khasun bihim suna da wani hukunci da yake bance su su kadai ma'lumu wannan abu ne sananne a shari'a idan mutum yana da uzuri ko da an hana abu shi sai a halatta masa saboda yana da larura ko sai in da yana da uzuri ina fata an gane to saboda waɗannan dalilan guda uku yasa malam yake cin abinci da cokali bid'a ne dalilin sa na farko ya sabawa yanayin cin abincin magabata na biyu san akwai wani nau'i na kazanta domin kana shigar da cokalin cikin bakinka ka fito da shi na uku akwai wani nau'i na nuna isa da jin daɗi da morewa a cikin cin abinci da cokali an fahimta amma duk wa'innan dalilan malam yake ganin Dr. Mansur ya ce wannan ba zai sa a ce cin abinci da cokali makaruhi bane wannan yana daga cikin babin al'ada ina fata an gane wa min zalika yana daga cikin bid'a a cin abinci akhadhu al-luqmati qabla ibtila'i ma qablaha hannu baka hannu akushi ko hannu baka hannu ƙwarya an fahimta ka ɗauko loma ka sa baka gama tattauna ta ka haɗe ba ka kuma ɗauko wata ka kuma dannawa ita ma ta cadda waccan kaga double major kenan musamman mutum ya fahimci cewa ba abincin suna da yawa ba shi yawanci za ka irin wannan shi yasa aka ce a shari'a ba za a kawo ɗan wake kowa yana ci ɗaiɗai akwai duhu kai ka dinga haɗa salasa ba wannan ba daidai ba ne an fahimta ta wani aka ce wani balarabe ne aka kawo fura da aka kawo fura shi bai san fura ba aka ce sha ya ce menene wannan aka ce mai fura ce cha shi ba shi aka ce dan dan dana yace shine aka bashi da ya kamu ludayi daya haka sai ya rike ludayin aka ce ai zagaya ake ce a salasa salasa fa kaga ya ji dadin fura kenan eh wannan shine saboda zaka wani in an kawo abinci wanda yake mai kwaya kwaya sai wani ko kuma nama ne wani sai dinga hada duk loma sai ya koye nama a ciki kai mutane akwai san rai a ciki eh duk loma sai manne da tsokan nama sai dinga hadawa da ita kuma ga mutane da yawa saboda san kai to ba daidai bane a kawo abincin da kowa yana dauka daidai mutun ya dinga dauka kuma in ba wanda za a iya dauka bibiyu din bane ma sai dai a dauki daidai din to ba a san musulunci ya hana hannu baka hannu akushi ko yara an hanga suna haka yana daga cikin ladabincin abinci a gaban iyayensu su tsawace su daina wannan wannan yana nuna mutun haka zai taso yana yi wa wannan rayuwar duk hakkin da ba nasa ba ma zai iya cinyewa an fahimta to yana daga cikin daga nan koyan cin abinci yana nuna mutun ya zama mai wadatar zuci da kaunar ƴan uwansa da cin iya rabansa ya dauka ya ci ya tauna in ya hadiye ya kuma daukowa ya kuma ci in ya tauna ya hadiye ya kuma daukowa ya ci rabansa dai shine zai ci da haka bid'a ne mutun ya dauko abinci ya sa a baki bai gama hadiye shi ba ya kuma dora wani shine malai yake cewa wa min zalika yana daga cikin bid'a akhadhu luqmati wato dauko loma qablabti la'ima qablaha kafin a hadiye wanda ta gabace ta wa huwa bid'atun makruhatun wannan bid'a ce a bar kyama وفي المدخل يازو تكل لتاف مدخل ابن الحاج وينبغي له يا كما تغ مسلمي الا ياخذ لقمه كد يدوكو وتا لوما حتى يبتلي عما قبلها حس يا حدي ود يفار دكووا غبانينتا فان اخذها قبل ذلك دومن دوكو وتا لومر كافن يا حدي تفركون من الشره ينا daga cikin hadama wal bid'ati kuma daga yana daga cikin bid'a an fahimta sharah shine naham hadama duk wanda yake irin wannan to gaskiyar magana hadama mene to kuma kaga al'ada ma hadama ba aba bace mai kyau to a musulunci ma mutun ya zama mai hadama wannan ya suffantu da wata suffa wanda ba a so ya dauka ya ci in ya hadiye ya kuma dakowa haka shine abin da ake so a ci abinci ko da mutun shi kadai ne wa min zalika to ga wata bid'ar in ji Shehu Usman dan podio yace yana daga cikin bid'a taksirul khubz bis sikin yayyanka gurasa da wuka ita sunnata a cike ta ta da hannu in ka so gurasa ko kuma a gida za a yi gurasa da miya to sai ga iyalinka da hannu za ta dinga gutsutsarata ta dinga gutsutsarawa in ta dauko wuka ta yayyanka ta ce bari ta yayyanka da wuka ta yi bid'a in ji Shehu Usman dan podio sannan bid'a ta biyu kuma wa'adhuhu wato da fusgar ainihin wato wa'adhuhu da fusgar gurasar da baki wa nahshuhu da gatsata bil asnani da hakora shi ma wannan bid'a ne sai dai in an gutsutsara an gutsutsara sai mutum in da miya ne ya dinga dangwala yana ci ko kuma ya in ba miya ne in baddashi akai ko abun nan to bayan an yayyanka an sarrafa an gutsutsara ta sai ya dauka ci amma mutum ba zai kamar yanzu mai gurasa ya zo wuce a wani lokaci sai ga mutum ya siya in ya siya kawai ya dinga kama yana fusga yana ci an fahimta ita sunnata ba fusga bane abinda ake kamawa a cizga nama ne shi kuma nama in kai masa irin cin gurasa kai bid'a an fahimta Shehu Usman dan podio kenan yace cin in dai za a yi gurasa a gidanka to a gutsutsara ta da hannu idan aka yayyanka ta da wuka to an yi bid'a sannan in za a ci a dinga dauka ana ci ba a kama ta a dinga gutsura ana ajewa ko a dinga fusga ana cizga ana ajewa wa adduhu da kuma fusgarta wani hashu da gatsa ta bil asnani da hakora wa huwa bid'atu makruha wannan duk bid'a ce a baki amma ba a so mutun ya haka wa fil madkhal yace ni ma ba ni ne na kashe zoman bana ta aka bani domin ni ma wannan magana na gano ta ne a cikin madkhal na ibnul hajj ابن الحاج يقول وتكسير الخبز وتكسير الخبز بالسكين يينك غراسا دوكا بدعة من بدعة وعضه عيني واتو دقاطة ونهشه وعضه دا واتو ابنن cizgata wa nahshuhu da gatsa ta bil asnani da hakora wannan shi ma duk bid'a ne bi khilafin lahmi sabanin nama nama ne aka san akama shi a fusga akama shi a cizga a gatsa shi da hakori wannan sunnan nama ce na sai ibnul hajj ce li anna sunnatul muhammadiyya domin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kad farraqat bainahuma ta raba tsakanin su kowanne ta fadi yanda za a ci in gurasa ne gurasa ce to a gutsu tsara ta da hannu kuma a dinga dauka ana ci in nama ne shi kuma a yanka shi da wuka sannan kuma abinda aka yanka din ka kama shi da hakori ka fusga wannan shi kuma sunnar nama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bambanta yanda ake cin nama da yanda ake cin gurasa da ka kai in gausa kar kai dauko na cin nama sunnar cin nama kai wa gurasa kar ka dauko sunnar gurasa kai wa nama ina fata an gane قد فرقت بينهما يتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تارب تكانونسو فجعلت العض ستا سنة العض شزغا والنهشا دقاطا في اللهم وانن سنة تنامى دون الخبز اما بند قراثا وبعض الناس ابن الهاجة وصدق تكون متاني يتساهلون سنة فين لقو لقو سكو سكو في هذا الامر تكون وانا الامر suna kama gurasa su dinga yi mata irin sunnan nama su dinga cisgata da hakuri ba mutane suna sakaci fa da wannan sunna fa yaqta'una al-lahma ka gansu suna ainihin wato yayyanka nama bisikin kaman mai balangu in ka je wajen mai balangu kawai in ka ce naira 100 ya yanko ma yanka daya kawai kai kuma yakau zo kai zaka dinga sassarrafa shi da hakurinka ka dinga ciccisga amma ka dai ma wani gunduwa gunduwa da shi wannan sunnan gurasa ce an fahimta yawa yace mutane suna yin sakaci anan fa yaqta'una al-lahm sai ga suna yayyanka nama bisikini da wuka idza aradu akalahu idan suka nufi cin nama wa mithluhu bil khubz haka misalin irin wannan bid'a suna yin ta a wajen gurasa wala darurata tad'u ila zalika babu wata larura ku da za ta sa mutane su yi haka ba'ana ba wata larura da za ta sa ka dauki sunnan nama ka ba gurasa ka dauki sunnan gurasa ka ba nama an fahimta kowanne da sunnarsa gurasa ga sunnata nama ga sunnarsa wa min zalika yana daga cikin bid'a a cin abinci almizahu fil akali wato barkwanci da raha da kakaci lokacin da ake cin abinci mutum ba zai fara bada wani labari na bandariya ba sai an fara cin abinci wannan bid'a ne an fahimta sannan kuma a zo cin abinci a zama kurame ai gum ai ta ci kawai kowa kaji kamar ba kowa gurin shi ma bid'a ne a dan dinga tattaunawa sama sama amma kar surutu yayyawa kar kuma ai gum na ba ta gane saboda haka in an zo cin abinci to kar ai kakaci ai raha da yawa yanda mutane za su yi ta dariya ai ta kalkalewa da dariya wani abin da yana cin abincin ya feso shi cikin abin nan wani ya sarke domin ana ban dariya ana cin abinci kaga akwai yiwuwar sarkewa wa huwa bid'atun makruha wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj yace yambagi ya dace ya kamata Allah yamzaha kada yayi barkwanci da kakaci da wasa da yawa alal akali lokacin cin abinci khifata an yashraqa dan tsoran kada ya kware huwa shi mai bada dariyar aw gairuhu ko wanin sa ya kware ila shi garin abun nan din yayi dariyar da zai kware ko kuma ya ba wani dariya shi wancan din shi kuma ya kware to wannan shi ma bid'a ne yin irin wannan miza kakaci lokacin cin abinci sai a bari sai an gama kuma sai a yi tarahar da za a yi wa min zalika yana daga cikin bid'a dai har wa yau takthirul hadith ala ta'am yawaita surutu da hira lokacin cin abinci shi ma autarkuhu aslan ko kuma barin ma surutun kwata-kwata asali ma ya zama ba a surutu kawai a zauna a yi shiru ba wai so ake a yi shiru ba so ake a dan dinga hira ana dan santi wannan ba komai an fahimta ana cikin cin abincin wani ya dan tuno wani abu kawai ya dan yi wani abu na santi haka an fahimta sannan a ci gaba da cin abinci ba a shiru sannan ba a yin surutu da yawa وهو بدعه مكروهه وفي المدخل يازو cikin littafin madkhal wa yambagi ya kamata lahu ga mai cin abinci Allah ya turuka alhaditha ك kada ya bar yin hira alal da'ami akan cin abinci wajen cin abinci kada a ce an bar hira kwata kwata fa inna tarkahu fa inna tarkahu alal da'am bid'a domin barin wato hira da dan tattaunawa lokacin cin abinci bid'a ne wala yukthir minhu aidan sannan kar kuma mutun ya yawaita surutun fa innal ikthar minhu bid'a domin yawaita surutun kuma ana cin abinci shi ma bid'a ne to kaga sai dai mutun yayi baina a dan ana dan hirar dai haka sama can a dan yi shiru can an jima kuma wani ya dan yi magana haka dai haka har a gama cin abinci kar ayi surutu ya yawa kar kuma ayi shiru ba a magana wa min zalika yana dai daga cikin bid'a al akalu bi ghairi huduril ma cin abinci ba tare da ruwa ba a kusa annan shi ma bid'a ne in zaka ci abinci ya zama da ruwa a kusa da kai rashin yin hakan ba da yace bid'a ne yake cewa wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al hajj yana cewa wayan bagi ya kamata Allah ya akula ahadun kada wani ya ci abinci hatta yuhdhiral ma har sai ya halarto da ruwa kusa da shi li'anna al akala bi ghairi hudurihi bid'atun domin cin abinci babu ruwa a kusa bid'a ne da ka nemo kana ana kawo ma abinci to ka ce a hado da fiyo wata ajiya kusa ko a debo ruwa a moda a ajiya kusa da kai ko a kawo ma ruwan roba ya danganta duk irin ruwan da ka samu ya zama da ruwa a kusa da kai ta yanda in ka ci ka ji ka ma kare ka shake zaka dauki ruwa ka kora an fahimta shine hikimar ba wai hikimar kenan saboda ya zamanto kar ka shiga cikin wani hali ba ruwa kusa kila kafin aje a nemo maka kila kwarewa kai kila ma karewa kai kan a nemo ruwa ila ka shiga cikin wani mawuyacin hali to shi yasa da ya zama da ruwa a kusa wannan shine sunna iz inna zalika khilafu sunna domin cin abinci ba babu ruwa a kusa ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi a cikin dai madakhal yace li annahu sabida cin abinci ba tare da ruwa a kusa ba qadi ya sharaqu zai iya yiwa mai cin abinci ya kware bil luqmati da loma fala yajidu ma yasugu habihi kuma ya rasa abinda zai kore wannan makarar da shakewar da yayi da shi ya rasa ruwan da zai kora domin wannan makarewar da yayi ta wuce fa yakunu qad tasabbaba fi halaki nafsihi sai ya kasance yana sabbabawa kansa wato yana sabbaba halakar da kansa yana sabbaba halakar da kansa shi yasa malaman fiqh suke cewa idan mutun yayi ya makare aka nemi abin da za a bashi ya shaye kora wannan makarar ta wuce to ko giya ce a kusa sai a bashi an gaze mutu saboda abin ce irin wannan makarewar shi yaki ya fito yaki ya kasa ai ba karaman musiba bace to kaga wannan bala'in ka kai ka jawo kanka an ce duk lokacin da zaka ci ka ajiye abinci a ka ajiye ruwa a kusa la'alla abincin ma dama shi dabi'ar sa yana shakewa kamar dambu an fahimta mutun yazo ya ajiye dambu kusa da shi kuma ba ruwa to kaga in ya an ga ya galabaita ya shiga wani hali kaga shi ya jawo kansa domin dama dabi'ar duk wanda zai ci dambu yana ajiye ruwa a kusa domin da ya ji irin wannan yanayin ya fara shiga cikin wani situation kaga sai ya dauko ruwa ya kora dan ya zama to ya zama yayi daidai sai nan ya cigaba da cin abincin sa ina fata an fahimta wa min zalika yana dai daga cikin bid'a aklul harri cin abinci mai zafi ana ci ana dage hannu ana je ana ta abun nan mutun ya je ciki ya ji mallan kamar ya hadi garoshin wuta an fahimta mutun ya ci ya yarfa hannu mutun yana sawa a baki ya tashi yana ta stamina to kaga wannan ba daidai bane an fahimta ko sai mutun ya bari abincin ya yi masa da'a yanda zaka iya cin sa cikin nutsuwa ba tare da yana da zafin da zai zamanto ya cutar da kai ba wa huwa bid'atun makruhatun cin abinci da zafi shi ma bid'a ce makruhiya ka rabu da wannan magana ta malam bawoshe tsayawa ya huce yana kawo rabon wani wannan sai ka je wajen yan uwa almajirai ba wallahi a kawo abinci a bari ya huce a ina lallabi ana nan ana haka haka za a jefa shi na ba za a bari ya huce ba ai bari ya huce yana kawo rabon wani haka aka yi wannan karin magana haka ake karanta shi an fahimta da haka za a cinye abincin yana wannan balbalin ka duba hukunu yanda shi ma yake da azaba baya sauka da wuri in ya dau dumi amma haka za ga yan uwa malam ba magana malam haka za ga malam suna ta kurbasa an fahimta wai duk tsoron kar wani kuma ya kawo ziyara da aka bari ya huce yana kawo rabon wani wannan kuskure ne a bari ya huce din rabon ka zaka ci ba wani rabon wani in kaga wani ya zo shi ma da rabon sa a ciki ko ba ku bari ya huce ba sai Allah ya kawo shi an fahimta rabon kwado ai ba hawa sama da haka in dai da rabon wani ko ku tsaya ya huce ko kar ku tsaya ya huce sai Allah ya kawo mai rabon kuma sai ya ci rabon sa da gara ku bari ya huce ku yi ci na nutsuwa cin da za ku fahimci cewa kun ci abinci ba wuta kuka ci ba amma yaushe mutum zai ci abinci ya ji kamar yana haɗe wutar jahannama ai kaga ba daidai ba ne da haka yana daga cikin bid'a cin abinci mai zafi wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wayambagi ya dace ya kamata Allah yasta'jila alal akali kada ya gaggauta cin abinci idza kana ta'amu sukhunan idan abincin ya zama mai zafi ne shine sukhunan in abincin yana da zafi to kada mutum ya garaje ya dan bashi in ma dan bubbuda shi mutum zai dan ya dan sha iska yanda zaka iya cin sa ci irin na nutsuwa to sai ka dan bashi ya haka lima warada saboda abin da yazo fil hadisi a cikin hadisi hadisin yana cewa rufi'atil barakatu min thalasin an cira albarka daga abubuwa guda uku abubuwa guda uku ba su da albarka an zare albarkar a cikin su na farko alhar zafi an cira albarka da haka lokacin da kake ta kokarin ka ci abinci yana da wannan zafin an zara albarka da haka hayaniya kawai kake ci da haka kakkai mamaki bayan minti 30 kaji kamar an maka yasa a cikin ciki kaji ka rasa wai ina abincin nan da ka hadidiya saboda ba albarka albarka ita ce sinadarin ba ana so ka ci abinci wanda yake da vitamin kaza vitamin kaza vitamin kaza vitamin komai adadin vitamin din da ke ciki in ba albarka a ciki shin me ka ci dan haka babban balance diet shine Allah ya sa ma albarka a cikin abincin dan haka in duk ka hada balance diet an cire albarka ka ci shin me dan haka so ake yi albarka ta shiga dan haka an cire albarka a cikin abinci mai zafi aka bashi ya sha iska wal ghali da abu mai tsada duk abun da yayi tsada an zara albarka a ciki aka ka dauka yanzu kai kadai ne mai irin wannan kayan barka tsawwala ka tsawwala din Allah ya tsawwala maka haka kaidar Allah take in ka samu dama kace zaka yi shanya ba matsala takura wa ƴan uwanka masallata Allah yana nan zai takura ma addu'a annabi yace duk wanda ya samu dama ya takura wannan al'ummatawa almanzo Allah yana kishin al'umman nan shugaba ne dan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne kowaye kai ko talakan ne ma ai shi ma talakan wani lokaci yana da irin wannan in ai yazo ya ga shi kadai ne mai abu kawai ya kara maka kudi ko ko ba haka in ya duba ya ga cewa damar shi kadai ne mai ta kawai ya rufe ya ce babu a dinga dan Allah a ce maka abu da yana babu idan ya bude ya ce to yanzu kaza ne saboda haka duk wanda ya samu dama ya tsawwala ya takura wa al'umman nan manzo Allah ya ce ya Allah ka takura masa kisa zaka ana ta rayuwa ba albarka in shugabanni ne suka takure talakawan su Allah sai ya cire albarka a cikin rayuwar su shi yasa shugabancin kawai suke kai su sun fika sun dan baka san irin bala'in da suke ciki ba ai Allah ba a zaluntar al'umma sai ya bari addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam a takura al'umma kuma a ji dadi wallahi wannan wanda yake takura kai kake ganin sa a cikin mota ana majiniya amma wallahi musibar da yake ciki ta fita ka kai tsammanin ka kawai jiniya da babbar riga da sarin da ake masa kai ka dauka shine jin dadin da cin naman kaji da waye ba jin dadi sama da kwanciyar rai ka zauna ba abin da yake damun ka da ka kwanta bacci kawai minti biyar ya yawa ba kana kokarin ka gama wani abu ma baccin yana nema ya fusge ka su saboda haka in aka tsawwala cikin al'amura Allah cire albarka yake idan mutum ya samu dama ya tsananta manzo Allah ya ce ya Allah ka tsananta masa haka duk wanda yayi tsanani shugaba ne a dan yan kasuwa ne suka ji an ce za a yi kaza ko za a karin albashi suka tashi kaya suka yi abun nan suka kawwala wa al'umma a wani talaka ne shi ma ya samu wata dama ya tsawwala yan uwansa talakawa duk ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu dama ya takura wa al'umma ta ya Allah ka takura masa ko ga gaya mun yanda manzo Allah zai hada ka da Allah ya ce takura maka ji dadi in kana ganin tarin kudi ne sai ta tara masu hayaniyar kai ta tarawa amma fa takurar nan tana ita takurar Allah in Allah ya tashi takura ma kanka dauka wai sai rashin kudi shine takura shi talaka kawai a takura shine a ce ba kudi shi kawai abin da ya dauka takura shine rashin kudi amma hanyoyin takura da Allah ta'ala ke yi wa dan adam suna da yawa da haka Allah ta'ala ya zara albarka a cikin abin da yafi tsada shi yasa ko aure aka ce kai yayi tsada. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace auren da yafi albarka wanda bai yi tsada ba, wanda aka tsawwala aka dame ango mallan ya sha da kyar mallan ka ganshi yana tafiya yana saubatu mallan da an tatse shi kamar hanji ya ci bashi mallan abun ba magana ya zo ma duk ya tsani matar. To duk auren da ya zama irin wannan shi ma ba albarka a ciki, aka da abun da yafi tsada ba albarka. Wa ma lam yuzkar ismullahi alai, da kuma abun da ba ambaci Allah ba, duk abun da ba ambatan Allah a cikin sa shi ma an cire albarka. Wa li qawli alayhi salatu wa salam, da kuma fadan annabi alayhi salatu wa salam yace inna Allah lam yut'imna naran, Allah abun ciyar da mu ba wuta ba. Manzo Allah yace mu kam Allah bai ciyar da mu wuta ba, bai ciyar da mu wuta ba. A dafa abinci yana tiriri yana tashi yana zafi, mutum ya dinga dauka yana ci, manzo Allah yace a bar abinci ya wuce, mu Allah bai ciyar da mu wuta ba, ba wuta Allah ya ciyar da mu ba, abinci ya ciyar da mu. To ya zaka dinga cin wuta kuma? Abinci yana da zafi a hannunka ba kwanciyar hankali, a bakinka ba kwanciyar hankali, ya je ciki ba kwanciyar hankali. To ina sai ka ce dole bashi ya huce mana, ina fata an gane waɗannan hadisan guda biyu. Hadisin rufi'at al-barakatu an thalathi, wannan hadithin Dr. Mansur yace lam na'thir ala hadha al-hadith, ba mu ci karo da wannan hadisin ba, ba mu san inda wannan hadisin yake ba, amma akwai wasu ruwayoyin masu dama da suke hani game da cin abinci mai zafi, suka ce kuma babu albarka a ciki, kaman hadisin aburidu bi ta'am, ku bar abinci yayi sanyi. Ya zo cikin majma'u, ka duba majma'u zawa'ir kitabul aqima a babu ta'amul har. To sai an bace hadisin rufi albarakatu min at-ta'am al-har bi lafazin an abi huraira, ta hadisin daga abi huraira Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aburidu bi ta'am, ku bar abinci yayi sanyi ya huce, fa inna at-ta'am al-har ghayra dhi baraka, domin abincin da yake mai zafi bai da albarka. Qala al-Haythami, mallan Haythami yace rawahu at-Tabarani fil Awsat, imam at-Tabarani ya rawaito wannan hadisin a cikin al-majma'u wato al-Awsat, وفيه عبد الله بن يزيد البكري, sai dai a cikin isnadin akwai Abdullah bin Yazid al-Bakri waqad da'afahu Abu Hatim, shi kuma Imam Abu Hatim ya da'afa shi, yace wato yace wannan mutum mai rauni ne. Sannan Imam Az-Zahabi a cikin Mizanul I'tidal yayi tarjuma wannan bawan Allah mai suna Abdullah bin Yazid al-Bakri, yace ya ruwaito hadisi daga Ikrima an Ikrima ibn Ammar da'afahu Abu Hatim fa qala dhahibul hadith, Abu Hatim ya da'afa wannan Abdullah ibn Yazid al-Bakri, dan haka sanadin hadisin da'ifun, isnadin hadisin rufi al-barakatu an thalathin, to hadisi ne mai rauni, da'ifun li da'afi Abdullah ibn Yazid, saboda raunin wannan Abdullah ibn Yazid, kai hadisin da yake cewa abridu bi ta'am fa inna ainin wato abridu bi ta'am fa inna ta'am al-har ghayra dhi baraka, hadisi ne mai rauni. Wa amma rabul barakati, amma ga mana dauke albarka fi mimma lam yuzkar ismullahi alai, game da abin da ba ambaci Allah ba, fa warada fihi al-kathir min al-ahadith as-sahiha, wannan kam akwai hadisi ingantattu masu yawa da suka zo akan duk abin da ba ambaci Allah ba, to Allah ta'ala yana cire albarka a cikin sa. Daga cikin hadithan akwai hadithin da Imam al-Bukhari a cikin sahihin littafin sa ya ruwaito cikin kitabul aqima, babu at-tasmiya ala at-ta'am wal akal bil yamin, babun in za a ci abinci a ambaci Allah sannan za a ci da hannun dama. Ya kawo hadithin da lafazin sa haddathna Ali bin Abdullah akhbarana Sufyan qala al-Walid bin Kathir akhbarani annahu sami'a Wahab bin Kaysan annahu sami'a Umar bin Abi Salama yaqul كنت غلاما في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ان عمر بن ابي سلمة دان جدن ام سلمة عمر ابن ابي سلمة yace na kasance ina yaro a karkashin kulawar annabi, ina agola a gidan manzon Allah domin mahaifiyata tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga yadi ta dishi fi safha, hannuna yana yawo a cikin kwano, in ci gaba na in tafi gaban wannan in ciro in naga wani nama ko abun nan dauko gaban wannan, yaga hannuna yake tsayawa guri ɗaya yana yawo. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace da ni ya gulam, ya kai yaro sammillaha, ka ambaci Allah, wa kul bi yaminik, ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yalika, ka ci gabanka. Sai ya ji wannan hudubar, tun yana yaro ba aka yi masa wannan hudubar, aka ce a kul duk lokacin da zaka ci abinci kai bismillah, dan Allah zai sa albarka a ciki. Ka ci da hannun dama, shedan ne mai ci da hannun hagu, ka ci gabanka, ba kyau ka zama mai cin gaban wani. Umar bin Abi Salama yace fa ma zalat tilka ni'mati ba'du, yace tun daga lokacin abincin abinci na ya zama irin wannan salan, in zan ci sai nayi bismillah, da hannun dama nake ci kuma in ci gabana. Anas yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace udhkuru ismallah, ku ambaci sunan Allah, wal ya'kul kullu rajulin mimma yalihi, kowane daya daga cikin ku ya ci gaban sa. Hadisin Bukhari. Imam Muslim shi ma cikin sahihin littafin sa cikin kitabul ashriba ya fitar da hadisin ababu adabi ta'am wa sharabu ahkamihima, sai kawo hadisin lafazin ya gulam sammilla, hadisin dai riwayar Umar bin Abi Salama. Imam Tirmizi a cikin kitabul azima ya fitar da hadisin ababu ma ja'a fi tasmiya ala ta'am, shi ma ya kawo wannan hadisin riwayar Umar bin Abi Salama da kuma hadisin Aisha. Imam Abu Dawud a cikin kitabul azima a babu tasmiya ala ta'am, shi ma ya kawo hadisin da lafazin sa daga Aisha Allah ya kara mata yadda, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum, idan ɗayan ku zai ci abinci, fal yadhkur ismallahi ta'ala, to ya ambaci sunan Allah, fa inna siya, in ya manta an yadhkur ismallahi ta'ala, in ya manta ya ambaci sunan Allah, fi awwali, ya manta bai ambaci sunan Allah a farkon cin abincin ba, fal yaqul bismillahi awwalihi wa akhirih, to sai ya ce bismillahi awwalihi wa akhirih. Ibn Majah shi ma ya fitar da hadisin a cikin ainihin wato al-Azima, ba wato a cikin Azima babul akli bil yamin, shi ma ya kawo wannan riwaya ta Umar bin Abi Salama. Imam Malik a cikin Muwatta shi ma a cikin babu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hadisin, sannan Imam Darimi a cikin sunan dinsa a cikin al-Azima shi ma ya fitar da hadisin, sannan ka duba al-Jami'u as-Saghir ma'a Faidul Qadir shi ma ainihin wato duk sun kawo, sannan ka duba madkhal na Ibn al-Hajj a fasalin adabul akali shi ma ya kawo, duk wannan hadisin sun kawo cewa in zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah. Ina fatan gane. To sai kuma yake cewa hadisi na biyu, inna Allah lam yud'imna naran, Allah abinci ya ciyar da mu ba wuta ya ciyar da mu ba. To wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake Imam Tabarani ya ruwaito shi hadisin Abi Huraira, ka duba Kashful Khafa, sannan akhrajahu Tabarani a cikin Mu'jamul Saghir, ainihin wato ya fitar da hadisin da lafazin sa haddathna Muhammad bin Ishaq Abu al-Hasan, haddathna Hisham bin Ammar, haddathna Abdullah bin Yazid al-Bakari, haddathna Muhammad bin Yaqub bin Muhammad bin Tahla al-Madini, haddathna Bilal bin Abi Huraira عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصفا. النبي صلى الله عليه وسلم أصل الحديث أنزو من زم الله دقانو تفور دا أبنتي أشكي ينا تتريدي شين تفور ينا تتريدي فرفع يده عنها من زم الله يا هكذا يسهن يجينا تتريدي سيد أو شاننسا. فقال سيد اللهم لا تطعمنا نارا, يا الله كركتشي الدموتا, inna Allah lam yud'imna naran, mu kam Allah bai ciyar da mu wuta ba, abinci ya ciyar da mu. Lam yarwihi an Bilal bin Abi Huraira illa Yaqub bin Muhammad, wannan hadisin shi kuma babu wanda ya ruwaito shi daga Bilal bin Abi Huraira sai Yaqub bin Muhammad, wala anhu illa Abdullah bin Yazid, shi kuma Yaqub bin Muhammad ba wanda ya ruwaici hadisin daga wajensa sai Abdullah bin Yazid al-Bakari, tafarrada bihi Hisham, wa Bilal qalilur riwaya an abihi, sannan shi Bilal bin Abi Huraira hadisan da ya ruwaito daga babansa Abi Huraira ba su da yawa. Wal hadith shi dai hadithin akhrajahu al-Haythami fi Mujma'u Zawaid a cikin Kitabul Azima babu al-ta'amul har, da lafazin sa amma banda Allahumma la tu'imna naran. Wa qad rawahu Tabarani fi As-Saghir wal Awsat, sannan Imam Tabarani a cikin As-Saghir da Al-Awsat da ya ruwaito shi, sai dai duk gaba daya a cikin isnadin hadisin akwai Abdullah bin Yazid al-Bakari, wanda wancan a baya mun faɗi cewa ya Abu Hatim al-Hafiz Abu Hatim ya da'afa shi, samnar ragowar rijal din hadithin thiqat ne, amintattu ne. Idan al-hadithu da'ifu sanad, wannan hadithin shi ma inna Allah lam yud'imna naran, hadithin isnadin sa mai rauni ne saboda raunin Abdullah bin Yazid al-Bakari. Ina fata an gane. wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau taswitul madg wato taswitul madgi mutum idan ya ci abinci wajen taunawa ya dinga chakwal shine wato taswitul madg yana ci amma ana jin yanda yake chakwalkwala lomar yana tattaunata yana markadata a cikin hakoransa sautin yana fita shine taswitul madg kawai ka ci abinci silently ne ka tattauna shi gurgudu ka hadi amma kana ci kana chakwal kana tattaunawa kana markada shi a hakora to wannan sautin da kake fitarwa shi ma Sheikh Usman dan Fodio yace bid'a ne wa huwa bid'atun makruha wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal wa yanbaghi ya kamata Allah yusawwita bil madkh kada mutum in yazo cin abinci ya dinga yin sauti wajen tauna abincin fa inna zalika bid'atun makruha domin wannan bid'a ce makruhiya wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau abul ma kwankwadan ruwa kwat wannan shi ma sautin da kake yi na kwankwadan ruwan shi ma bid'a ne wa huwa bid'atun makruha shi ma tsotsar ruwa ake zu ana zuka ana hadewa amma makwat mutum yana yin haka shi kuma bid'a ne wa huwa bid'atun makruha wa qadara wal baihaqi imam al baihaqi ya ruwaito hadisi yace idza shariba ahadukum idan dayanku zai sha wani abun sha ko zai sha ruwa fal yamussal ma masan to ya dinga zukar ruwan zuka wala ya'ubbu wa abba kada ya dinga kwankwada ya dinga dirkarsa tak kada yi haka an bayyanta shine ma'ana wala ya'ubbu abba kada ya dinga kwankwada وانا حديث اخرجه البيهقي في سنن الكبرى كتاب الصداق باب الشرب بثلاثه انفاس سي كاو اينين واتو حديثن دغا ابي حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اذا شرب احدكم اذا دينكو زي شاروا فليمص مصا تو يزمن تو زوقن روان يكيي ولا يعب ابا كدا يدينغ كونكدا سكونكدا فان القبادا دومين تشيون هانتا من العب دغا كونكدا روا يكي hadisin mursal ne shi kuma wannan shi kuma hadisi mursal shine wa mursalun minhu sahabi yusaqat hadisin da saqata minhu sahabi ya saraya a cikin isnadin warafa ahu tabi'i ya daukaka hadisin wannan hadisin a malaman hadisi suna kiran wannan hadisin mursal an bayyanta ko da haka hadisin mursal hadisi ne mursal kaga hadisi ne wanda shi ma bai inganta ba وقال في المدخل ياذو تشكل لتاب مدخلنا ابن الحاج واما اللبن فيعبه عبا اما نونو يكونكديش كونكدا يدركيش دركا واتو شي نونو با مسالا ان فهمتا متين ان يتاشي يكونكديش شي با كومي روا ني با اسان كونكديش سي دي كدينغ زوقا ثم قال بعد كلام ابن الحاج باين ياي مغانا مي تصو سي يتي وغيرهما ده وننسو من الاشربتي واتو ونن روا ده نونو min al-ashribati daga abubuwan sha mukhayyarun fihi an ba mutun zabi a ciki bainal abbi wal mas ko ya kwankwada ko kuma ya zuka ruwa ne aka ce su zuka banda kwankwada nono shi kuma ba zuka ba za a yi kwankwada abinda ba ruwa ba ba nono ba to kai kana da zabi ya rage naka ko ka dirka ko kuma ka zuka na fata an fahimta wa min zalika yana daga cikin bid'a dai har wa yau ta'adi ba'dun niswati asbabat tasammun wato wasu mata wato cin abincin da wasu mata suke yi wanda yake jawo musu taiba da kiba mace ta dinga dirkar cholesterol mallan tana toni tana ta kiba ana mijin ta ya iya kiyo sai Usman dan Fodio yace wa min zalika yana daga cikin bid'a kai da aka ce mumini ka raba cikin ka gida uku shikenan in kawo sai kaji ya zo amma kokoro mace ta zauna ce ta dirkar abinci mallan ta tana nagar abinci yace wa min zalika yana daga cikin bid'a ta'adi ba'dun nisa niswa wato wasu daga cikin mata yanda suke jan girki wanda wannan kan ji asbabat tasammun domin yana jawo yana sabbaba musu at-tasammun yin taiba wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an to ita wannan bid'a ta mutun ya dinga jawo wa kansa kiba da taiba to ita kuma bid'a ce wanda take muharrama ijma'an in sabbaba zalika isqatu fardin min fara'idillah amma ba ko da yaushe bane take zama bid'a muharrama sai idan wannan kibar ta sabbaba sanyar da wata farilla cikin farillan musulunci mutun yayi kibar da gaba ɗaya ma ko tsayuwa a sallah baya iyawa sai dai ya zauna kafafuwansa ba sa kafafuwanta ba sa iya daukanta saboda yanda ta yi jiki ta kiba ta dinga narkar abinci har ta kai yanda ba za ta iya tsayuwar sallah ba to wannan dirkar abincin da ta yi wannan kibar mallam Shehu Usman dan Fodiyo ce bid'a na fata an gane a yaushe ne bid'a take zamantowa haramtacce bid'a yace in sabbaba zalika idan wannan taibar da kibar ta sabbaba mata iskatu fardin sariyar da wata farilla min fara'idillah daga farillan Allah aw sabbaba zalika idrara nafsiha ko kuma hakan ya sabbaba mata cutar da kanta taje likita yace yanzu dole sai ta an mata operation saboda kitse ya mata yawa ya kwanta mata amara yayi kaza dirkar abinci take ta cikwai ta cin nama da kitse kuma ba ta exercise daga ta zama wata murguzejiya ita kadai tana ta nishi ita kadai tana zauna tana ta kaman wani wato wani abin nan wato amalan ragumi ita kadai tana ta nishi in abin nan ballan tana ta dan tashi ta yi tafiya wanda kila tana zuwa likita yana duba zai ce kai ai wannan ai gaba ɗaya larura ce da ita to idan hakan ya jawo wannan tebar da za ta yi in ya jawo har tana ta cutar da kanta to wannan bid'a ta zama bid'a muharrama wa illa fa huwa bid'atun makruha in ku kawai taibata take ta zuba a kayanta amma ba ta jin kiyuya baya hana ta wato sallah baya hana ta tsaye da farillan Allah madaukakin sarki sannan baya cutar da ita to wannan kuma kaga ya zama bid'a ce makruhiya wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj ma yata'athahu ba'dun niswa abinda wasu daga cikin mata suke diba suke ci min asbabit tasammul wanda suke amfani da shi wanda yake sabbaba musu taiba da kiba jama'a baina khamsati ashiya wannan taibar ta hada abubuwa guda biyar minar raza'il daga abubuwan da suke na datti da kazanta da kaskanci ahaduha daidai daga ciki mukhalafatu shar'i sharif irin wannan cin abincin ya saba da cin abinci irin na shari'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bihasabi mri'il luqaymatun yuqimna biha sulba fa in kana la mahalatan fa thuluthul lid'ami fa thuluthul lisharabi fa thuluthul linafsi kuma wannan ko likitoci kaje ka tambaya zaka ji wannan shine yanda zaka zauna lafiya manzo Allah ya ce ai ɗan lomomi sun ishi mutum wanda zai iya tsayuwa la tsaye daga dan bayansa ba mutum ba zai dinga tafiya yana tankwarewa ba saboda yunwa yan lomomin da in yace zai je ya miƙe kam ya tsaya in a sallah ne zai iya miƙewa ya sallah in a tafiya ne za ka ganshi kam ya miƙe ai sun ishi dan adam a zauna a dauka kawai an zo ci ne shi mu musulmi yana cin abinci ne dan ya rayu ba yana rayuwa bane dan ya ci abinci kana da bambanci da kafiri shine ya zama kaman dabba Allah ta'ala ya sufanta zai ce ya akuluna kamata akulun am wan naru maswallahu suna ci kaman dabba ba manufa kawai da mutun ya dan cikin wani dan lungu ya dan fada sai ya saki dirkawa a'a ku al'umma ce da ba kwa cin abinci sai kun ji yunwa kuma da zarar kun kore yunwa shike saboda haka ba za mutun ya zo kawai ta rayuwa dan ya ci abinci a'a sai dai karaci abinci dan karayu shi kafiri shine wanda yake rayuwa dan ya ci abinci amma shi mumini yana rayuwa ne dan ya ci abinci kai yana cin abinci ne dan ya rayu wanda wannan rayuwar tunda Allah ta'ala bai san'anta jikinsa jiki wanda baya bukata abinci ba wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin da haka yana cin abinci ne dan ba zai iya rayuwa ba sai ya ci abinci wannan ya bashi dama ya sallah ya bashi dama ya tafi neman halal dinsa ya bashi dama ya bi Allah madaukakin sarki amma ba wai yana rayuwa ne gaba ɗaya duk tunaninsa ya tsuke ya koma kan cin abinci ba da haka mutun ya ta dirkar abinci har yi irin wannan kibar shahararriya da za ta zama cutarwa a gare shi to wannan ya saba wa shari'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace in kace ɗan lomomi sun ishe ka sai ce in ya zama ba makawa so kake sai ka ci da yawa to raba cikin ɗanka gida uku mana fa thuluthul lid'ami manzo Allah ya ce ɗaya bisa uku ka zuba abinci wa thuluthul lisharabi ɗaya bisa uku kuma ka zuba ka sha ruwa ko ka sha wani abin sha wa thuluthul linafsi dai bisa ukun kuma ka bar shi numfashi da jini ya dinga yawatawa kana haka ba sai ka je likita ba sai ka je kullun zaka zauna lafiya baka ci sai ka ji yunwa in kuma ka tashi ci sai ka raba cikin ka gida uku to zaka zauna lafiya an fahimta amma baka jin yunwa ka dirka ko kuma in ka tashi kana jin yunwar sai ka cut kuma kila daga nan ma ga mutum kuma ya bingire ya kwata ka tambayi likita gaji wannan irin illar da zaka samu ka dirki abinci ciki yayi barankan a madadin ka tashi ka kewaye unguwan nan kamar sau uku ko kuma ka je kai alwala kawai ka zo kai wata kiyamul layl ta awa uku abincin ya dan shiga ya narke ya markade ya daidaita a cikin jikinka sannan ya zo kwanta amma mutum sai ya ci abinci malam kuma wani lokaci ma tuwo malam an fahimta mai nauyi malam mutum yayi talabta tuwo malam kuma daga nan kawai ya wanke hannu ya sude wani ma daga nan kawai hannun anan kawai za ka ga tun ana haka kawai daga nan sai kwanta ba inda za shi an fahimta to wannan ya saba wa dalili na farko yace saboda wannan ya saba wa shari'a afsani ida'atul mal akwai tozartar da dukiya mana wani yana nan shi yanzu in ya samu dan abun da zai dan koruwan nan yunwar da ka san yunwa tana da barazana wato ga tsoro ga ban tsoro haka take ga tsoro ga kuma ban tsoro tana da ban tsoro amma da yanzu din da ka dan ciloma uku kwarara ka dan dora fiya wutar nan wallahi kaje ka kore ta banza ce matsoraciya ce ai in ka zo sai ta cewa barazana to ga wannan shi ya dan zauna so yake ya dan samu loma uku loma biyar ya ci kai kuma ka zo ka koshin amma ka ce ka shigar da shi kana tadirka to kaga wannan ma akwai almubazzaranci akwai lalata da dukiya kana ci fiye da abin da kake da bukata kana cin abin da yafi karfin abin da jikinka yake bukata to a cikin yin hakan kuma akwai ida'atul mal akwai tozarta dukiya maimakon wannan toragoro kudin da zaka yi ci irin wannan abincin to kai sadaukar mana ko kai saving din zamana da haka wannan akwai ida'atul mal al-thalith illa ta uku as-salatu bin najasa to anan ne ma na kasa gane hikimar malam wai akwai yin sallah da najasa abinda ni na dan kawo a tunani na yin sallah da najasa shine kullun zaka zamanto baka iya rike mace ba ta iya rike alwala saboda an yi gamje malam an yi hadade an yi maja a cikin cikin nan komai an samu malam an danna shi ciki yana nan malam kamar hadari yana tarugugi ya alwala za ta zauna an fahimta saboda haka kullun tana sallah da najasa kila cikin ya rude yake Allah take tayi sallama ta je tayi gudawa ko tayi zawayi a cikin banda to kaga kullun tana yin sallah ne bin najasa arabi na hudu kashful aura akwai yaye al aura bi gairi daruratin shar'iyya ba tare da larura ta shari'a ba domin mutum yayi irin wannan kibar da yawa to kayan da zai wadace shi ma shi ma aiki wani lokaci zai ga kayan ma da za a sadin su ma zai ga tsireci yana nema abin nan zani yana nema ya dinga kwancewa kullun zani sai an masa bayan irin na sauran mutane kuma sai an kara man rabi saboda kiba al-khamis na biyar wa huwa ashaddu wanda shine mafi tsanani min ma taqaddama qablahu daga abin da ya gabata gabaninsa wa huwa shine annaha tasabbabu fi isqati fardin min fara'idis salah wannan kibar tana sabbaba sariyar da farilla cikin farillan sallah wa huwa al-qiyam shine tsayuwa dan duk wanda ya fiye wannan kibar da yawa to zai iya wahala ya iya tsayuwa sallah li anna ba'dahunna sabida wasu daga cikin irin wannan matan la yaqdiru ala al-qiyam fi salati zaga ba sa iya tsayuwa a sallah wa kadhalika ruku'u fil galibi haka ruku'u a mafi yawan lokuta tsayuwa ma da zata zama a kaman ta danyi balance ya kiyuwa ballanta na ruku'u to kusan cikin nata kusan a cinyar ta yake ko ba wa ganin irin wannan masu tebar ko mazan su ma ba a ganin wani kaman zai haifi yan biyu an fahimta ba exercise yayi kibar sosai zai ga cikin gaba ɗaya ya je ya zuba akan cinyar to yanzu zai kuma ka san ruku'u yanda yake to yanzu zai ruku'u ya zai to da haka sai malai yake cewa kaga wannan kuma sai ya bayu zuwa ga ruku'u ma zai yi wahala su iya yin ruku'u wato salli jalisa dan haka wannan sai ya tilasta mata yin sallah a zaune saboda ruku'u dai ba abu ne mai sauki a wajenta tsayuwar sallan ma haka wahiyar lati adakhala zalika ala nafsiha kuma ita ce ta shigarwa kanta wannan illar ba wai Allah bane ya halice ta kaga wanda dama haka Allah ya halice shi da kifarsa ba wai wani abinci yake ci ba Allah haka ya halice shi kaga wannan daban amma wanda kawai abubuwan da yake ci ne suke sa shi yana ta wannan kumburin kuma kara su yake ya kiya gane cewa jikinsa ya yi nauyi da yawa ya kamata ya rage nauyin jikin ya dinga motsa jiki to kaga wannan duk illolin da suka shiga shi ya sababa wa kansu wa min zalika gurguje saboda lokaci yace wa min zalika at-takallufu lidh-dhayf yana daga cikin bid'a dora wa kai wahala in kai bako in kai bako gurgurdan ikon kai ana so ka karrama bako ana so ka girmama bako ana so kai masa tarba ta musamman amma fa wannan ba wai shari'a tana nuna ka kallafa wa kanka ka ciyo bashin da za ku dinga wasan buya da wanda ka ciyo bashin sa ba a'a kai iya bakin iyawarka in ba kudi kai bako kuma kana da ikon da zaka iya tsaranta
walakin yuridu li tahirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkuru ma'ana dai ayar da tace da take cikin suratul maida aya ta shida gaba ɗayan ta Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila ssalati ai idza aradul qiyama ila ssalati idan kun yi nufin tashi dan yin sallah faghsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku ku wanke kaza zuwa ƙarshen abubuwan da ake yi na alola to anan wajen malamai suka ce da Allah madaukakin sarki yace idan kun yi niyyar tashi dan yin alwala sai ku wanke kaza shin wannan yana nufi duk lokacin da mutum yayi niyyar tashi dan yin sallah dole ne alwala kenan shi sa wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa a'a la budda min ityani bit taqdir dole ne sa